qui lui nous allait nous appeler directement. Ouais, tu vois.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren ranar Talata 22 ga watan Oktoban shekarar 2024. A cikin shirinmu na wannan lokaci za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan yadda kuke ganin matsayin kudaden kasashen yammacin Afirka a gaban dalan Amurka da sauran kudade na manyan kasashen duniya. Kamar kullun lambar mu ita ce 2008 980 6850. Kamar kowane daren ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin Allah ɗaya na Ramatu Garba, wanda a yau shirin zai duba yanda dubban mutane da aka ceto daga Libya kuma aka bayar da su da Nigeria suka sake komawa Libyar. To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran: yunkurin makiya Amurka na rarraba kawunan Amurkawa da kuma haddasa rashin yadda a zaben shugaban Amurkar da ke tafi har ya fara kankama, a cewar masu wato wasu manyan jami'an hukumar leken asirin Amurka, waɗanda suka yi gargaɗin cewa da alamar wasu ƙasashen ma har sun fara ɗaukar ƙarin matakai don tayar da tashin hankali masu koko tashin hankula masu nasaba da zaben. Bayanan sirrin da aka yadda a bayyana yanzu, waɗanda ofishin daraktan hukumar bayanan sirri ta ƙasa ta fitar yau Talata, na zuwa ne ana saura makonni biyu kawai a yi zaben shugaban Amurka, wato ranar 5 ga watan Nuwamba, lokacin da kuma za a yi zaɓuka a matakai daban-daban na jihohi da ƙananan hukumomi. Masu shishigi daga waje, musamman ma Rasha da Iran da kuma China, na ci gaba da dagewa wajen yada wasu batutuwa masu kawo baraka don raba kawunan Amurkawa da kuma cusa masu shakku a tsarin demokradiyyar Amurkar don cimma burinsu, a cewar bayanin. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya kira shugaban China Xi Jinping da kalaman ƙaunataccen abokina, a daidai lokacin da haɗin kai tsakanin Rasha da China ke daɗa kankama, lokacin da shugabannin suka haɗu a babban taron BRICS a Kazan. Shugaba Xi ma ya nuna godiyarsa a wurin taron game da ƙarin danƙon zumunci da ake samu tsakanin Rasha da China. Yana mai cewa wannan mashahuriyar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta ci gaba da zarfafa da kuma faɗaɗa faɗaɗa fayyacaccen haɗin kai da aiki tare da kuma zumunci na zahiri. Tun bayan da Rasha ta ƙaddamar da farmakin a Ukraine a shekara ta 2022, China ta ci gaba da kasancewa wata mashahuriyar ƙawarta mai taimaka mata da makaman soji ta fannin wasu haɗun na'urori da ake iya amfani da su ta fuskoki biyu, ciki har da amfani ta fannonin makaman yaƙi. Jami'an gwamnatin Rasha yau Talata sun ce wani harin da Ukraine ta kai da jirage marasa matuƙa ya yi sanadin wata babbar fashewa da tashin gobara a wata tashar sarrafa sinadarai a yankin Tambov. Gwamnan Tambov Maxim Yegorov ya faɗa a kafar Telegram cewa an kashe gobarar da safiyar yau Talata, kuma rahoton wucin gadi na nuna cewa babu wanda ya samu raunuka. Jiragen Ukraine marasa matuƙa sun kuma lalata wasu wuraren sarrafa abubuwan shaye-shaye a yankin Tula, a cewar gwamnatin a yau dinnan Talata. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun sojin Uganda ta samu wasu mambobin wata jama'iyyar adawa da abin da ta kira mallakar bama-bamai ba bisa ka'ida ba da kuma cin amanar ƙasa, a cewar lauya mai kare waɗanda ake zargin, wanda ya ce ba a bi ka'ida ba wajen shari'ar. A ƙarar, an yi zargin cewa mambobin jama'iyyar NUP da wasu kuma da dama waɗanda har yanzu ke ɓoye, an same su da laifin mallakar bama-bamai tsakanin watan Nuwamban shekara ta 2020 da watan Maris na shekara ta 2021, yayin da zaɓe ke gabatowa. Akwai ayar tambaya kan ansa laifi da suka yi game da waɗannan zarge-zargen, alhalin kuwa sun ƙaryata tun da farko, abinda Shamin Maladin, lauyan da ke kare su, ya gaya ma kafar labarai ta AAP kenan. A ƙarshe, mutane a ƙalla 11 suka mutu yau Talata, bayan da wata tankar mai ta yi bindiga daura da wata babbar hanya a Uganda. Motar dakon man ta kife bayan wani hatsari, sannan daga baya kuma ta yi bindiga a wani gari da ke dab da Kampala, babban birnin ƙasar, a cewar mai magana da yawun 'yan sanda Patrick Onyango. Wani faifan bidiyo da aka saka a yanar intanet na nuna yadda mutane ke ta rububin kwasar man da ke yoyo daga motar tankar kafin ta yi bindiga. Wannan al'amari mai cike da hadari ya yi kama da wanda ya auku a Najeriya a makon jiya, wanda ya yi sanadin koyi ajalin mutane sama da 140, ciki har da yara ƙanana.
Gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kai tsaye bari mu je ga Ramatu Baba Garba ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Wane gari ya wani garin da ake kurba manya na zalla,
wani gari
bai kai gabas da nisa ba,
wani gari
bai canja jahasu
madalla. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. Jiya an ji kaɗan daga cikin halin haula'i da dubban 'yanci ranar Najeriya ke ciki a ƙasar Libya.
Kare jaki da sauransu kalmomi na ƙasƙanci za ki ji suna faɗa mana, ko kuma kana kwanci a cikin gida inda kai rentin kake biyan haya, ma'aikata za su zo su kama ka su je su kai ka cikin gida su kulle, ko kuma cikin wata kwantena. Farko cikin kwantena za a fara tattarawa, akalla cikin wannan kwantena za ku iya samun kwana biyu, kwana uku, wallahi da wahala a saka mutane cikin kwantena baki da, in dai mutum ya kai 50 wallahi tallahi 20 sai sun mutu a ciki.
A gabar da dama suka tsinci kansu burinsu guda su ga kansu a ƙasarsu Najeriya.
Taimake ni da Allah ya taimake ki Hajiya. Isa baki abu dole ni Hajiya. Wannan ina cikin wani hali Hajiya, dan Allah dan annaba Hajiya ki taimaka min saboda annabi.
Komawa dai Najeriya na tattare da nashi kalubalen a sakamakon zarge-zarge na cin hanci da rashawa da wasunsu suka ce yayi katutu a tsakanin wasu ma'aikatan ofishin jakadancin Najeriya da ke birnin Tripoli.
Zan tabbatar muke zargin bai da tushe bai makama, idan da akwai to a gabatar mana da hujja.
To a wannan makon ofishin jakadancin Najeriya ya ce yana fama da yanayi na tufka da warwara.
To in aka zo daman ba abin aka iya ba kudin saka kare, to dole kaga za ka kare neman hanyar komawa ka je can tunda kasar ka ba wani aminci da take da shi.
Za ku ji kiraye-kiraye da jagororin al'umma a kasar ta Libya ke yi ga iyayen da ke barin 'ya'yansu zuwa cirani a kasar da matsalar cinikin dan adam ke ƙara ƙamari. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba.
Wannan Allah yana cikin wani hali, ni musulma ce ban saba da wannan abubuwan ba. Dan Allah dan Annabi ya ji sai baki ya fito da ni. Dan Allah dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ita wannan ba a riga an rescue din ta ba, because inda take is very dangerous. Fito da ita sai a hankali ba da garaji ba. Muna negotiating da za a fito da ita. To su suna demanding 3000 dinars. Da 5 suka ce za ta dace, yanzu mu muna roƙon su su bar shi akan 15. Sunana Hajiya Fatima Muhammad, ina zama a Libya, ni ce shugaban mata na Arewa, Nigerian Arewa Community a nan Tripoli. Muna taimakawa mutane irin mai rescue ne mutane kuma suke buƙatar aiki a samu musu saboda kasa zama stranded.
Matsalar dai ba ta tsaya kan 'yan Najeriya kadai ba, sai dai jama'ar ta su suka fi yawa, inda da dama ke cikin hali na neman taimakon gaggawa. Wasu da suka ruga ofishin jakadancin kasar da ke Tripoli sun ce batun cin hanci ya hana su iya barin kasar. Sai dai kamar yadda za a ji, jakadan Najeriya a Libya Ambassador Stephen Anthony Awuru ya ƙaryata su.
From January to today we have repatriated close to 3,000 Nigerians.
Zan tabbatar miki da cewa tsakanin watan Janairun wannan shekarar zuwa yanzu mun yi nasarar mayar da ɗan Najeriya kusan 3,000 gida, kuma muna kan aikin kwashe su ba dare ba rana. Sai dai abin takeicin ana mayar da su suna ƙara dawowa Libya da zarar kuɗin hannunsu ya ƙare.
Na kuma ji daga bakin wasu jagorori da ke wakiltar ƙabilu daban-daban na Najeriya a Libya kan batun na cin hanci.
Sunana Suleiman Abdullahi, wanda aka fi sani da Dan Sule, mazaunin unguwar Mansura a cikin garin Trablus, babban birnin Libya. Tabbas akwai irin wannan mutanen banza wanda kasancin ga a yau ka shigo kasar nan, to wallahi al'azimi cikin kalubale ka shigo ta. Allah Allah kake ya za ka samu hanya fita. To wannan cewar ta wannan kokarin da kake ka samu hanya fita, wannan na bayan fage wanda suke fakewa da sunan yan basu, su suke zalunta al'umma, su karbi na gora a hannun mutane su cuce su. Tun ga sunan wannan matsalolin ga sunan available ko da yaushe akwai su wallahi.
So ana samu masu cin hancin su karbi kuɗi da sunan yan basu, ba ma'aikatan yan basu bane, mutane ne da suka rabi jagoranci na al'umma. Akasarin su ma macutan wallahi korarru ne, an kore su da dadewa, amma tunda ba daga su ake yi a gidan jarida da media, kai ko a media aka sa wani ba zai isa sakon, ba zai isa gare shi ba. To shi yasa mutun zai zo ya maka barazana ya ce maka ni dan yan basi ne ya cuce ka, kai kuma kana kirma ka bashi abin da yake so, ba ma'aikaci ne cikin yan basi ba.
Duk da kokarin da gwamnatin Najeriya ta ce tana yi na mayar da wasansu gida, da dama na sake jefa rayuwarsu cikin hadari su dawo kasar, da rahotanni suka tabbatar da cewa bakar fata na a matsayin haja a kasuwar bayi.
Ni ma kin ga na zauna a Libya, to daga Libyan da aka maida ni ina daga cikin wanda aka ba wannan kuɗin. Sun taɓa bani 370,000 2018, kuma shekara mai zuwa suka ƙara bibiya ta, suka ƙara min 300,000. Za a yi seminar entrepreneurship, a koya muku yanayin business da menene in kuka koya. To in aka zo daman ba abin aka iya ba kuɗin suka ƙare, to dole kaga za ka ƙara neman hanyar komawa ka je can, tunda ƙasar ka ba wani aminci da take da shi.
To a yayin da nake naɗar wannan shirin dai, bayanan da na tattaro sun nuna cewa a yanzu haka ma akwai ɗaruruwan yara mata masu ƙananan shekaru daga sassan Najeriya da ke a cikin hali na tasko. Har wa yau Hajiya Fatima ta aika da saƙo daga Kausar murya ga iyayen yara.
Ita yarinya ba a bata ta yi islamiyya ba, ba a bata ta yi boko ba, ga ta nan ta shigo. Daga ƙarshe ma rayuwar da za ta shiga abin kyama ne, abin tausayi ne, don bayan da za ta yi ne. To ni shawarar da zan baya ga iyaye mata da maza, wallahi Allah gobe Allah sai ya tambaye ku yadda kuka tarbiyyantar da 'ya'yanku. Hakinku ne ku ba su ilimi, Qur'ani da boko, ku ba su ci da sha. Dubi nisan Najeriya zuwa Nijar ma, balle kuma a wuto a shiga Sahara a wuce sannan a shigo cikin Libya. Kuma da yawa da ake sa cikin gidan bashi nan sun ɗauki ciwon hepatitis B a cikin ɗakin nan. dan da yawan aka kawo su aka kai sojan aiki za a ce suna da hepatitis B, ba za a dauke su aiki ba. Wani irin rayuwa ne wannan? Mun haifi ƴaƴa muna cutar da su da kanmu, saboda kowa zuciya mace a ce yaro yake karkashin ka kai za ka ce je nemo kuna zo ne ba ku da a to yaran nan goma ko ba islamin ba boko ku sa su suna muku talla kuna kallon su. Dan Allah dan annabi ina roƙon ku iyaye ku kula da amanan da Allah ya ba ku, wani fana neman dan ma bai samu ba.
Mu wallahi abin da nake ƙara fadawa al'umma wanda ya taso zo kasan nan, abin da aiki babu aiki sai ka samu saman mutum 100 akan titi a zaune jira suke a zo a dauke su aiki. Ana zuwa aka dauki mutum 10 wajen aikin nan don Allah yadda insha Allah ba lalle ne mutum 8 din nan su dawo ba sai an kulle su. In ma an samu wasu daga cikin sun gudu ka kwana ka yi baci ba sha, wani ya kwana uku ma bai samu abin da zai ci ba, wani ga suna akan titi suke zuwa su kwana kasan gada su buya shi ma kuma kafin ma'aikata su zo su gansu kwashe su. To duk wani mai kawo rashin hakurin mu ne a gida, wallahi rashin hakurin mu ne a gida, inda mun yi hakuri duk ba abin da zai fito da mu kasan nan wallahi.
To ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah daya gari banban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa da muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To madalla a gaishe ki Ramatu ba wato Garba Baba. To yanzu kuma kafin mu ci gaba da shirin mu bari mu shakata da wannan faifan. Madalla da fatan an shakata da wannan faifan. Yanzu kuma lokaci ne da za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan ko wato yanda kuke ganin matsayin kudaden mu na kasashen yammacin Afirka gaban dalar Amurka da wasu manyan kasashe na duniya. To amma kafin nan bari mu muku shimfiɗa da wannan.
Na ni zan baka
ya dubu ɗaya ne kuɗin shi.
Don baka sai von.
Gaskiya fi 700 naira.
Ka kauka ka rage mu.
To ai rage ma ne.
Kama daga kanana zuwa manyan ƴan kasuwa na alaka da yanda naira ke sauka ko tashi wajen canjin kudin ƙetare. In aka yi la'akari da tsadar da kan shafi dukkan kayayyaki hatta waɗanda ake samarwa a cikin gida. Ƴan kasuwar na jamhuriyar Nijar da muka zanta da su a Abuja da cewa duk wani dalili da zai sa su dau naira da ke hannunsu don samun canjin kudin saifan da suke aiki da shi na zaftare musu jari. Da haka sukan yi nukusani wajen aika kasafin kula da iyali a gida. Yayin da gwamnan babban bankin Najeriya CBN Yemi Cardoso ke cewa bankin na ƙara ɗaukar matakan dawo da darajar naira. Masana tattalin arziki a Abuja irin Yushau Aliyu na nanata cewa sai an yi gyara a cikin gida ta hanyar farfado da masana'antu, ciniki da naira da rage almubazzaranci.
To dole a duba waɗannan mundoji waɗanda suna tattalin arzikin ta'adi. Gwamnati sai ta bunƙasa kasuwanci a cikin ƙasa, ci sai an haɓaka shi da kuɗin ƙasar Najeriya, sai an rage abubuwan da ake da daloli a cikin ƙasa. kasan. Misali ga kamfani kaza yace sai an biya shi kudi da dala haka kawai a cikin Najeriya, dole sai an ci gaba da amfani da kudin dan Najeriya wajen kasuwanci a cikin kasan.
Alƙaluman hukumar kididdiga a Najeriya na nuna tashin farashin kaya ya haura kashi 32 cikin 100 da hakan ke dangantaka kai tsaye da faduwar darajar naira. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, yanzu mun samu kira ta farko daga birnin tarayya Abuja. Wane ne daga Abuja?
Assalamu alaikum dan uwa, barka da wuri da fata wuni lafiya.
Amma alaikum assalamu wuni lafiya.
To masha Allah, dan uwa kai tsaye kana tare da mai sauraron ku a yau da kullun Usman dan Kulani anguwar Rana daga nan babban birnin tarayya Abuja.
To bismillah mala Usman, duniya na sarinka.
To alhamdulillah, gaskiya mun ji kun kawo maudu'i mai muhimmanci. To mu dai anan mu addu'a mu a duk abun da zai alkhairi Allah tabbatar da shi, kuma ya kamata a duba duk abun da zai kawo ma wato kasashen mu na Najeriya da sauran makwabta na yammacin Najeriya a gaba. To shine mu ke bukatan ayi, ya kamata muna kira a sauƙaƙa muna a halin da muke ciki. Muna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, muna so idan za a tattauna akan al'amuran nan to a kawo abun da zai fitar da mu a ciki da muke ciki. Allah ubangiji ya kawo muna sauki.
Amin sama, amin. Mun gode, mun gode mallam Usman dan Fulani. Bari mu kada zuwa Nasarawa. Wani ne a Nasarawa?
Na'am, assalamu alaikum. Ba magiri kana tare da Garba Sale ne, likitan radio daga nan karamar hukumar Domin Jihar Nasarawa nan tsakiya.
To bismillah mallam Garba.
To alhamdulillah, ba magiri mu da take mu dai talakawa muna jin da ana maganar naira naira, amma anan mu fatan mu ce dai shugabannin mu da gwamnatin mu da duki gwamnatin babban bankin Najeriya wanda harkan kuɗi ke haro, tunda matsalolin da muka shiga nan a matsayin da naira ta fadi ne, naira ta zama kamar ciyawa. Idan ka je da naira da yawa gashi dubban nairori ba su da amfani. To yadda za a yi farfado da kuɗin nan ya zama to mana mai amfani, yadda za su yi gogayya da kasashen duniya, tunda mu Najeriya muna ta kama da ita Afirka, wanda duk wani al'amura na cigaban rayuwa ana danganta Najeriya take na ɗaya a Afirka. To su yi kokari su ga san kun farfado da darajar naira nan. Mu fatan da muke musu Allah ya sa su a kan hanyar da naira da duk waɗansu matsaloli za su kawo waɗannan matsaloli da muke ciki. Muna musu addu'a Allah ya kawo mana zaman
lafiya. Amin summa amin. Yawa, to bari mu je jihar Yobe. Wane ne a Yobe? Wane ne daga Yobe? To ina jin murashi mallam na Yobe. Za ku iya bugo mana kamar yadda kuka san lambar mu, don haka sai ku kira 202-980-6850. Mun samu kira daga Kwara. Wane ne a Kwara?
Assalamu alaikum warahmatullahi, kuna magana da Bello Garbaji na wakala kala daga Nasara.
To Malam Bello, duniya na sarinka.
To ya kamata a yi fetin dala ɗin, idan muka duba a shi ya kawo duka abubuwa suka tabbari a Najeriya, wanda ita ce gudun mata na zo da biyoyi.
To mun gode mu kuma a takaice, kuma kuma a gurguje mun gode da irin wannan. To ina mun samu kira daga jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Baba Yakubu Kere, Yakubu ne da wacce sabon Osama daga nan garin Kamuru Ikulu, headquarter Ikulu.
To Yakubu Sabi Osabin, muna da sauraron ka.
Yawa, tsakani da Allah, duk wannan laifin ba laifin wani bane, laifin gwamnati ne. Domin idan gwamnati tana da muhimmanci, ta san muhimmancin da bayan da za a yi kudin mai na faɗi a kara, domin gwamnati ta taɓa buɗe baki ta ce da cewa wani naira tuntuni ma kanta daraja. To idan muna da gwamnati ko ya kamata ci haka, tsakani da Allah ya kamata gwamnati ne ta tausaya ma talakawa. Man fetur ya yi tsada, abinci ya yi tsada, ba tsaro ya kamata ta dube mu. Don Allah talakawa sun so gwamnati nan, amma tsakanin Allah ba sauki sai dai Ubangiji. A ganshi na muku fatan
azumi. To mun gode ƙwarai da gaske Mallam Yakubu. Bari mu je jihar Filato. Wane ne a Filato?
Buhari ne daga Filato.
To bismillah man Buhari.
Salamu alaikum. Baba Makere, an wuni lafiya?
Lafiya limi.
Ina gajiya.
Lafiya limi. Yawa.
Sannu.
Muna sauraron ka.
Salama. Kuna ci gaba?
Ci gaba da bayani Mallam Buhari.
To alhamdulillah, wato wannan abinda muke bayani akai, Allah na tuba, idan ba Najeriya ta ci gaba da kere-kere a kasanta ba,
to gaskiya matsalan dala nan zai zama mana abu mai wahala. Amma mutum idan ana tere-tere a kasa, to insha Allah maganan dala nan zai sa samu saukinta. Da fatan Allah Ubangiji sa ku tashi lafiya Buhari, daga nan kuwa fantan.
To mun gode kware da gaske ban Buhari. Bari mu je jamhuriyar Niger. Wane ne a Niger?
To assalamu alaikum Yakubu Awajeri.
Yawwa, wa alaikum assalam.
Malam Ali shi da kullum da ita da dogon da ke gori a Niger.
To Malam Ali duniya na sarka.
Da ban ka na gina tun da tuka bari ne a ta fara wani gore. Dan da ana ne yar wallahi ba ta mun duke a cikin yana ta ko da kana gina kamar ta wa ta cikin duniya ba mu ta sai na gode gore an rika.
To mun gode kware da gaske Malam Ali. Bari mu kada jahar Zamfara. Wane ne a Zamfara?
Na'am, sunana Umar Makeri, kakin dawa Zamfara State, Maradin Local Government.
To bismillah Mala Umar.
To alhamdulillah muna Amurka, ina muku fatan alkhairi, kuma ina so in kira ga shugabanninmu musamman mu yankin Zamfara wanda ya shafi matsalar tsaro, da Allah su mai da hankali kuma su yi mana kokari, domin musamman yankina na Maradin Local Government gaskiya muna fuskantar irin tashe-tashen hankula da kuma matsalar 'yan bindiga.
To mun gode
kira da shugabanninmu su mai da hankali domin a samu zama lafiya a wannan yanki. Ina muku fatan alkhairi, Allah.
To mun gode kware da gaske. Bari mu je jihar Kano. Wani ne a Kano?
Wan Kabir mai biro 'yan daɗi, amma ina nan karamar hukumar gara jihar Kano, kuma ina gaida duk ma'aikatanku musamman su Hawwa Sharif da Shauranku da Ali Mustapha Sakkwato da kukanku masu gabatar.
Wato
wannan dala aniniya ne kawai a karya mu, shi yasa ake yin mana wannan dala. Ka ga ba mu san dalan nan ba, kuma kowace ƙasa za ka tana abin nan ɗin kuɗinta, amma banda mu manyanmu na Najeriya, domin su suke ɗaya abin su kai wata ƙasashen waje, su da man da dalan mai suke aiki, mu kuma sun ban mu a cikin halin ha'ulayi. Allah ka mana shugabanni na gari wanda za su yi kishin ƙasarmu, ba kishin aljihunsu ba. Kabiru mai biro da Garo Local Government.
To mun gode man Kabiru. Bari mu je jihar Nasarawa. Wane ne a Nasarawa?
Bashir Tela ne daga nan lafiyan Bare-bare.
To ma Bashir bismillah.
Kana gaskiya ta barbarewa da lalacewar naira abin da take ne ga yan Najeriya, har ma da makota. Saboda duba da wannan hali da ake, yana da daga cikin abubuwan da yasa komai yana sa kamata shugaban kasa da shugaban banki a san jinken da za a yi a farfaro da wannan daraja ta naira.
To mun gode Malam Bashir Tela, da kuma kiranka ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayarmu, sai kuma gobe idan Allah kai mu. To madalla, da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karo a taƙaice.
To a takaicen, yunkurin makiya Amurka na rarraba kawunan Amurkawa da kuma haddasa rashin yadda a zaben shugaban Amurkar da ke tafi har ya fara kankama, a cewar wasu manyan jami'an hukumar leƙen asirin Amurka, waɗanda suka yi gargaɗin cewa da alamar wasu ƙasashen ma har sun fara ɗaukar ƙarin matakai don tayar da tashe-tashen hankula masu nasaba da zaben. Bayanan sirri da aka yadda a bayyana su yanzu, waɗanda ofishin daraktan hukumar bayanan sirri ta Amurka ya fitar yau Talata, na zuwa ne a daidai lokacin da ya kasance saura makonni biyu kawai a yi zaben na shugaban Amurka, wato ranar 5 ga watan Nuwamba, lokacin da kuma za a yi wasu zaɓuka a matakan jihohi da kuma ƙananan hukumomi. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya kira shugaban China Xi Jinping da kalaman ƙaunataccen abokina, a daidai lokacin da haɗin kai tsakanin Rasha da China ke daɗa kankama, lokacin da shugabannin suka haɗu a babban taron BRICS a Kazan. Shugaba Xi ma ya nuna godiyarsa a wurin taron game da ƙarin danƙon zumunci da ake samu a tsakanin Rasha da China. Yana mai cewa wannan mashahuriyar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta ci gaba da zurfafa da kuma faɗaɗa fayyacaccen haɗin kai da aiki tare da kuma zumunci na zahiri tsakanin ƙasashen.
To masu sauraro, iya abin da za mu kawo muku kenan a yau idan Allah ya yarda, sai kuma gobe da safe za a ji abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham wacce ta shirya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan daren Mr. Chan, Baba ya kuma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. A kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Wassalamu.